الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعم على قولي تبارك وتعالى لساك دعوة بنور ونن كراتونا تفسير القرآن. هنا رفع الله يحقق بنا رقرائد مكيه الله يابي بنا sanya wa cikin waɗanda yake kyantawa a wannan matakin da gabarin wuta. Muna cikin suratun Nuh kuma muna kan ayata 27 zuwa 29. Muna kalla dubba da shari'a ta ajiye a kan wato shiga gida. Mun faɗi wasu abubuwa da suke rayar da suke sa gida ya rayu, sannan muna kan wasu abubuwa kuma da suke jawo gida ya albarka sai lokaci ya rika. Za mu ɗora a kai bayan mun amsa wato tambayoyi. Wani ya ce, assalamu alaikum, malam Allah ya tara ilmi mai albarka. Amin malam. Ya ce, tambaya ta malam, dattijo da ba zai iya azumi ba, in za a ciyar yaya nau'in ciyarwan zai kasance, da fakken abinci za a bayar ko ɗanye, kuma ina jin kuma idan aka kai azumi za a ciyar ko na dukka watan za a bayar. To, wanda ya tsufa ba ya magani, saboda haka ba wani wanda zai bayar da maganin tsufa. Wannan ciwo ne wanda ba a wanke, saboda haka sai musulunci ya ce ya ciyar. Ciyarwar da ake yi shi ne mudun nabi ake bayar, wannan abin da ake fidda kai da shi, kuma ɗanyensa ake bayar ba dafaffe ba. To, da idan ka dafa watakila ka ba shi filet ɗaya, kuma mai yiwuwa ba zai kai wancan ba. Sannan kuma annabi bai ce a dafa ba, kawai cewa yi mudun nabi za a bayar. Don haka idan wani sai dai ya maka kiyasin ka yi ihsani, watakila idan ka fitar da fidda kayan aiwa nan abin nan mudun nabi, to ka ɗora masa da wani kuɗi. Wannan ihsanin ta ne, amma ba wanda ya ɗora masa dole sai kai, ba a ɗora ma dole sai kai, inama kawai za ka fitar da mudun ne. Sannan wasu malamai suna cewa gaba ɗaya kwanakin Ramadan ɗin za ka iya auna shi tun a farko ka bayar, saboda an samu wata magana daga Anas da yake ya yi tsawon shekaru, azumi ya kama kawai sai ya auna kwanukan sai ya bayar. Amma wannan kuma ba shi ne sunna ba, domin ba dukkan mu ne mun fara azumi zamu kare watan ba sai iya yiwa ka fara azumi ko ba za ka kare da kai ba saboda ka kiyaye shari'ar kai ta ajiye a kan in an kai azumi a wani kwanan ka baya yadda kowa ya kai yau ana sha biyar ko kai ma mudun ka sha biyar gobe an kai sha shida sha shida kai ma haka har azumin ya kare in 29 masu azumi suka kai ma kwanan ka 29 in 30 suka yi 30 wannan shine an tabbatar da kai so amma ba za ka dauka ka bayar gaba ɗaya don ba wanda ya tabbatar da cewa ba za ka mutu ba ba zai ba ko an gane ya halatta mace ta yi aski ko bai halatta ba tare da Allah mai ake nema a kan sai mace ta yi aski ina ruwan ka da aski ba sani da Allah sai abinda aka sani ba suna yi shine kitso ko yawa amma yanzu misali kawai shi kenan mace ta yi kwabo haka ta fito ai ba za ta yi kawo ba ko a gaban mijin sau da gashin ta adonta ne hagari to da haka shi yasa a tuka haku za ka ga cewa ko mutuwa ta mace ta yi ba a mata aski inda aka yi saɓani ma shi ne za a ƙefe mata kai a mata wanka ko ba za a ƙefe kan ba za a barta da kitan su kuma saboda musulunci bai dora wa mace dole sai ta yi aski ba sai ya mata rangwame a lokacin da ta gama umra ko ta gama aikin hajji shi ne aka kai ta tattara gashin baya sai ta danke ɗan wannan kan yatsan ba fa dogon yatsan gaba ɗaya ba yar wannan gabar abu da ya sama sai ta yanke da albarkaci kaga kenan shari'a ba ta son sai ta yi aski amma kai namiji ka ga aski kai aski har ma annabi yana cewa kai kwalkwabo a gurin ya fi sai tsaye kaga kenan ita tun da an mata wannan ai yana nuna maka ba za ka yi aski ba kafin wani abin kamar fitina-fiti da ce mutane yanzu watakila da za a samu wani dalili shi kenan zai sa matarsa ta yi aski har kamar in ya mura na ai babu ma dalilin wani kai tambaya ba gashi ado ne ai dan ma neman adam da ya sa suke zuwa su sadar da gashinsu da wani abu daban ko wanda babu kyau wani sai assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh malam tambaya malam fatan an sha ruwa a lafiya Allah ya sa haka amin tambaya na anan malam shine ni ne malam an kusa kiran sallah an kusa kiran sallar magharib sai na ɗauko tiyara ne wani abu ne tiyara ko wani abin sha ne tiyara sunansa oke ete tiyara wato juice zan haɗa da na buɗe ledan na buɗe ledan tiyara sai na ji zaƙin ziyarar a maƙoshi na wato maƙogoro na shin malam ya matsayin azumi na yake to inda ba haɗewa kai ba azumin ka yana domin abinda yake ɓata azumi shine ya wuce maƙogoro ya shiga ciki amma abinda yake maƙogoro ba a kiran sassi wanda ya ɓata azumi sai in an haɗiye shi ya shiga ciki amma inda ba a haɗiye shi ba kawai kaji zaƙin ne kuma ka tofar wannan babu wani abu malam tambaya ta biyu shine idan mutum yana bin jam'in sallar asham a masallaci sai liman ya yi sallama shin ya kamata mutum ya yi magana kafin a ci gaba da sallah? Wato kenan an sallame wannan raka'a biyun ko? Ya halatta ka yi magana, domin duk sallar da aka yi mata sallama to niyyar wanda za ka biyo ma daban ne. Na haka inda kai sallama to ka fita daga sallah. Shi yasa annabi ya ce tahrimuha at-takbir tahliluha at-taslim. Abin da yake haramta maka ka yi magana shine ka ce Allahu akbar kai kabbara haramun, to magana haramun ne. Abin da zai halatta maka ka yi magana kuma shine at-taslim, idan kai sallama ya halatta ka yi magana. Wannan ce assalamu alaikum, fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam tambaya ta in na yi mafarki mai kyau ko maras kyau sai yakan zamo gaskiya, wato sai abun ya faru. Shin shi ne nake son malam ya mun bayani a kai. To ai kai kai mawarki ba ne mai ba, balle ya yi wata bayani ba ni da wani bayani ne. Ba ni da wani bayani da zan yi a kan mawarkin da kai kai mawarki kuma kai zuga abin da ka gani. To kuma wani bayani zan yi? Ko kai kana da bayani? A ni dai ba ni da wani bayani da zan yi ba. Illa iyaka kawai in shawara take nema, in mummuna ne ka nemi sani, in kyakkyawa ne ka nemi Allah ya tabbatar maka. Kawai shi ne ƙa'idar da annabi ya sa, amma kar ka gaya ma kowa sai masoyinka. An gane? Saboda akwai masu makirci, ba duk abin da ka gani a mafarki in gari waye za ka yi zancen ba. Ko baka ji annabi Yusuf da ya'yansa ba, sai annabi Yaqub da ya'yansa. Annabi Yusuf ya yi mafarki sai ya gaya ma baban, sai ce tokar ka gaya ma ƴan uwansa ba, akwai uwarsu ɗaya akwai ubansu ɗaya, amma annabi Yaqub ya ce kar ka gaya musu, fa yakidu laka kaida, za su maka makirci. Saboda haka ba kowane mafarki ne kawai za ka ɗauka gaba kawai ce gudun mai shayi ana shan shayi kana cewa jiya kayi mafarkin kana, wani kuma yana nan kila da tambun bakan sai ya caɓa ma. Saboda haka abinda annabi ya ce in kai mafarki mai kyau ka roƙi Allah ya tabbatar, idan kai mafarki mummuna na ba da tsoro ka yi tofi kamar guda uku a ɓangaren da kake kwance, sai ka juya ɗaya ɓangaren sai ka ce Allah wannan mafarkin da na yi kada ya cutar da ni a cikin rayuwata. Ka gane? Wannan shi ne abin da annabi ya faɗa. Amma ka yi mafarki ka ga abin ya tabbata, ai ba mu da abin da za mu faɗa. To da dama ɗayan biyu ne a mafarki ko ɗayan uku. Na farko akwai adzasu ahlam, wanda shaitan yake ɗebowa, shaitan sai ya ɗebo ya zuba masa. Sannan kuma an ce akwai zancen mala'iku. To yawanci wanda shaitan yake kawo matsala ce shi ne wani lokacin ka ga cewa kawai ka kwanta kana mafarki gashi an biyo ka a guje kana ƙoƙarin haura ka canza amma ka kasa sai sun kama ka. Wannan duk shaitan ne yake tsoratar da kai. Irin wannan daga ka gan shi in ka farka yi tofi ɓangarenka da kake kwance sai ka juya ɗaya ɓangaren ka ce ya Allah kada wannan mafarkin ya cutar da ni, abinda annabi ya ce ma sai kyau. Akwai kuma zancen mala'iku kamar yadda ya kawo a cikin suratul Yusuf a ƙarƙashin wannan aya da muka karanta, cewa idan ka yi mafarki to ka ga ya tabbata ana cewa zancen mala'ika ne. Wannan shi ma ba tabbas, ba shi da tabbas yau. Sannan sai kuma na uku shi ne ka sa wani abu a ranka, shi ne tunaninka ko kana zaune ko kana tafiya a ko'ina ka shiga wannan abu shi ne tunaninka. To daga bacci ya ɗauke ka sai zuciyarka ta rinka ɗauko shi tana nuna maka a mafarki. Wannan ya sa wani lokacin sai ga mutum wai yana ta murna yana bacci takinsa ya cika da kudi ya tashi kawai ya daji a cikin tsumma ba ko kogo saboda ya matsi da kan kudi ya riga ya rataya ma zuciyarsa kudi in ya kwanta sai ya ta tunanin kudi ko kuma an ba shi yarinya an saka rana ya zaɓi kawai ya kwanta bacci sai ya yana mamarki wanda an taru ana ɗaura masa aure gida duk wannan yayayen zuciya da abin da take ɗauka so mafarki daga tsakanin waɗannan abubuwa guda uku ne ke yawo duk inda ka tafi da shi amma in kai mummunan mafarki to ga abin da annabi ya faɗa cewa kuma ya tabbata to wannan fa ba dole ne ya tabbata hakan ba ne domin wala'alla kana da ba ka rataya ma kanka wani abu kila in ba ka abu ka canfa kanka daga nan shaitan ya shigo maka ya dinga cewa duk mafarkin fa da kai har kai to kar kai ga wannan shaitan bai batar da kai a wannan gurin ina fata da yanzu yawa kawai kai mafarki shi kenan inna alheri ne kare ni Allah ya tabbata maka da ya tabbata bai tabbata ba shi amma idan ka fara canfa kanka da duk mafarkin da kai zai tabbata to shaitan bai shigo maka ta hanyoyin da ba ka tsammani daga nan za ka fara yin mutane duba in ba za a ba daga nan sai ka zama boka kawai ka kwanta kai ta gurnani kuma da zaka ka cewa mutane kaza ko baka ji ba ne yawwa to kawai in ka abin da kawai ka doka gode ma Allah shi ne abin da ya kamata za mu daura a kan abin da ɗinmu na gaba nam karanto mana ko sai mu kare sa asbab albaraka fil bayt asbab man yuke fa gida ya albarka ina ganin kamar ya kamata mu fade su ko saboda kowa na san ina san gidan sai albarka hatta mar aure yana san da in ya gida ya albarka ko ba ka so yawa duk kowa yana so na'am bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون
نعم
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
وبنجده تبارك وتعالى اتياكم مسو ايماني كدكو شيغا جيداجي دا جيداجي دا بانا كوبا حارت كل نيمي اذني سنن كون يي سلاما اكن متانن جيدا وبنجده تو wannan ya ga muku sarki domin shine zai ba ku dadin tunani idan muku samu kowa ba a cikin gidan to Allah ya ce kar ku shiga har sai kun yi nemi izini idan an ce ku koma to sai ku koma wannan shi ne ya fi muku tsarki Allah masani ne da abin da kuke aikatawa ya ce ba ku laifi kuma a kan ku shiga gidan da ba kowa a ciki amma wato ba zama ake a cikin gidan ma akwai abubuwa na amfani a gare ku Allah ya ce waɗannan Allah ya sani abin da kuke bayyanawa da abin da kuke koyewa so mun yi maganganu a kan wannan da adab na gida kuma dalilin da ya sa ake wannan izini aka nemi izinin to har muka zo abubuwan da suke ba mu gida albarka daga ciki mun ambaci tsoron Allah ayyuka nagartattu suna kan gidaje su yi albarka aikata wajiban da Allah ya ɗora wa mutum da kuma annuwa daga abubuwan da Allah ya haramta ma ɗan adam waɗannan suna kan gida su yi albarka ambaton Allah a lokacin da zaka shiga gidanka kamar yadda muka ambata a jiya da kuma ambaton sunan Allah a lokacin da zaka ci abinci da ambaton sunan Allah a lokacin da zaka yi bacci da kuma lokacin fita da lokacin shiga duka mun kawo abubuwan da wato idan mutum ya dawo zai fada haka kuma idan mutum zai fita zai shiga wato zai fada mun zo kan cewa wani abu da yake sa gida ya albarka shine karatu alqur'ani hususan ma ana cewa suratul baqara duk wanda zai yawaita karatun suratul baqara a cikin gidansa to banda albarkar gidan da zai samu shaitanu ba za su zauna a gidan ba sannan manzo Allah ya ce in ana karanta suratul baqara ta ga gari matsafa ana kenan akwai wasu masu rayuwar tsafi suna yi wa mutane tsafi a yi wa mutum sihiri a saka masa cututtuka ko a watsa masa gidansa ko wani abu mai kama da haka to suratul baqara tana maganin waɗannan abubuwa tana kare mutum daga tsafin masu tsafi ko daga jifar masu jifa wani abu da ba mu yi magana a kan gaba shi ne na gaba as-salatu an-nawafil fil bayt sallan nafil fili a cikin gida yanzu ko wannan tarawih din ita da azumi an fi yin ta galibi za ka samu mutane da dama da ba sa sallar gari amma idan azumi ya zo ana tarawih din amma wasu kuma suna nan da azumi da ba azumi ba kullum sai sun yi tarawih din da dare to kaga waɗannan ba za su haɗa gidajensu da gidajen da ba a yin tarawih ko kuma sallar dare ko qiyamul layli ko kuma abin da ake kira tahajjud duk dai sunan sallar kenan domin dukkan su waɗannan in ka ce qiyamul layli to sai wani dare ne in ka ce tarawih ko ashar ko tahajjud duka sallar dare ne yo yawanci sallar nafila da daddare to babu shakka suna sa ɗan adam gidansa ya yi albarka shi karan kansa manzo Allah ya ce wa alam anna sharafal mu'min qiyamuhu bil layl ka dai sani darajar mu'mini shi ne ya rinka tashi cikin dare ya sallaci abin da zai iya ya kuma huta idan ya gaji kuma gaya wa Allah bukatunsa sannan gidansa zai yi albarka banda wannan fa'idar sallar dare tana ba da lafiyar jiki haka manzo Allah ya faɗa yace kuma tana kore shaitani sannan kuma wato tana yafe kurakuran ɗan adam ta shafe su a jikinsa idan ba yi da kurakurai ba yi da zunubai don haka wani yana daga cikin abin da yake sa ma gida wato albarka abu na shida shi ne ifsha'u salla bainahum mutanen gida su rinka yaɗa sallama tsakanin in mai gida ya dawo ya yi wa mutanen gidansa sallama idan mace ce ta dawo unguwa ita ma in ta dawo ta samu mai gidansa musu sallama idan yaron gidan ne sun je makaranta sun dawo su yi sallama ku rinka yaɗa sallama a cikin gidajenku saboda albarka take sa wa gidajen ba kawai mutum sai ya shigo ya yi mirsi shi kuma ya tsume ba haka ake yi ba saboda haka akwai buƙatar cewa wato a watsa sallama a tsakani kuma duk wata ƙiyayya da ta san Allah yana kawar da ita abu na bakwai shi ne ar-rizqul halal idan mai gidan yana neman kuɗi to ya yi ƙoƙarin ya nemi kuɗin halal kuɗin halal suna sa gida ya yi albarka kuɗin haram kuma suna hana albarkar gida don haka in aikin ma gwamnati kake in kasuwa kake in kwangila kake in ma mene ne ka yi ƙoƙari ka ga cewa gidanka dai abin da kake siyar da shi dukiya ce ta halal to sai Allah ya sanya ma gidanka albarka saboda al-halal yubarikuka rizqu wal mal halal tana sa arziki ya zama mai albarka kuma halal tana sa dukiyarka ta zama to mai albarka, har ma za ka ga Allah yana tsare maka dukiyarka daga yawan asara ko daga wani wanda yake so ya cuce ka, matukar ka rike yin halal to gidanka zai yi albarka, kuma ƴaƴan da kake ciyarwa da matan duk Allah zai sa musu albarka. Amma haram sai bai mata albarka ake, hakan nan ko masu ta'ammuli da ita ana ɗebe musu albarka. Abu na takwas shi ne as-sadaqa fi sirr, wato tutfi'u ghadab ar-rabb wa tazidu al-barak. Gidan a rinƙa yin sadaka ko da ba kullum ba, zuwa abin da aka ɗan samu sai a ɗan samma wasu. Wannan ɗan sammazin da ake yi idan kun yi kurakure a cikin gidan wanda yake fuskantar Ubangiji, to wannan sadakar sai ta kashe fushin Ubangiji. To idan fushin Ubangiji ya mutu a gidan, to albarkar ku Ubangiji za ta sauka, domin duk inda ba fushin Allah to za ka samu ya saukar da albarka. Amma duk inda kuma fushin Ubangiji ya sauka to za ka samu to maganar albarka babu ita. So da ka sadaka tana daga cikin abin da take sa fushin Allah ya tafi, kuma sa'an nan albarka sai ta sauka. Sannan ita sadaka tana buɗe ƙofofin amsa addu'a, duk mai yin ta lokacin da ya ɗaga hannu ya yi addu'a ana karɓa saboda albarka. Sannan sadaka ita ce ake kafa ta a ranar tashin alkiyama, lokacin da rana ta yi zafi iya faɗaɗan mutane suna tafasa, sai Allah ya kafa sadaka ya ce mai ita ya zo ya zauna a ƙarƙashin wannan inuwar har a gama masa hisabi, ba ina problem. Sannan sadaka tana sa a tsallake faraɗi cikin sauƙi, duka Allah yana son wannan. Saboda haka waɗannan fa'idodi suna mannare ga sadaka, albarkar gida a maka inuwa ranar tashin alkiyama, ka wuce faraɗi cikin sauƙi, sannan kuma a wani ƙauli ana cewa tana hana mummunar mutuwa, wato sadaka tana taimaka maka wajen samun kyakkyawar mutuwa. Za ka yi ƙarshe mai kyau wanda kowa sai ya yaba ƙarshen da kai. To in ana irin wannan magana kuma in akwai wani mai kuɗi a kusa da kai sai ke ta kallon ko da ta gefe ne, irin wai yanzu shi ne kawai abin ya shafe shi, sai bai shafe ka ba. Ya shafe ka yawa, domin kana dama in kana da ƙosai guda biyu kama da ɗaya. Ko shi za da annabi ya magana wani sahabi ne ka tayi ba shi da abin da zai bayar da sadaka, aka ce duk ko kallon biyu da kai ba ka da shi wanda za ka iya tsagawa ka cire mai zai ce ɗaya kuma ka ba ma ɗan uwanka sadaka, ya ce ba shi da shi. Sannan bai ce masa to ka rike harshen ka kar ka zagi kowa, shi ma za a baka ladan sadaka. To yanzu ka ga wani kuma ka ga ba zai ba da ƙwallon dubinan ba yana da shi, ba zai yi sadakar ba, sannan kuma ba zai rike harshen nasa, ba zai yi ta zagin mutane. Saboda yanzu zagin mutane ya zama kamar ma wata tara ce, mutane suna ganin kamar babu zunubi a ciki, kamar in ka zaga kawai ka zagi banzan injiwa ko kaɗan wallahi, duk wanda ka zage shi sai kun tsaya a gaban Allah kai da shi ranar tashin alkiyama. Babbar matsala ce wannan, kuma shi irin wannan matsalar ma Allah baya yafewa sai in wanda aka yi abun ya yi. Wani kuma da kake zaginsa ba za ka taɓa samun inda yake ba, ballanta naka da biyayyarsa ganinsa ma ba za ka iya yi ba, har kuma a tafi lahira kaga kana da aiki ko. To ka kiyaye wannan. Abu na tara, al-kalimatu tayyiba war-rizq, kalma kyakkyawa da kuma sauki. Wannan ahalin gida ana son su zamanto haka, wato mai gidan ya zama duk lokacin da zai magana da matar ya faɗi kalmar kyawa. Sannan kuma idan yara sun yi laifi ko ita matar ta yi laifi ko mijin ne ya mata laifi, a yi samu ar-rifq shi ne sauki, wato na yafe ma kai ma ta yafe ma, shi ne ana rayuwa da sauki ba tare da an gallaza mu kowa an kuntata masa. Kada ka rika kallafa wa matarka abin da ba za ta iya yi ba, ta yi wannan ta yi wannan amma kuma babu gwaninta. Domin da yawa ana samun wasu mazaje masu wani irin hali, wata matar za ta yi ado don ta burge ka, ita kuma mace a duniya ta washe abu biyu, abu na farko shi ne ta yi kwalliya ba ka yaba ba ba ka san wannan abu na biyu shi ne ta yi abinci ba a ci ba waɗannan abubuwan ba ka fita a zuciyar mace abinda kuma ya fi bayyanar da kishinta shi ne ta ɗauki kwanansa da kai wani ko bigen da kuke shiri na kuma waɗanda waɗannan abubuwa guda uku mata ba su da sauƙi a kansu gara ka sani yawa amma ka rinka kalmomi masu kyau idan an yi samun saɓani kai ne ba ka da gaskiya ba na fi kawai da haƙuri ba wani abu bane ba gazawa bane ƙawar ka ce ita ma take ƙawa ce ta fi ƙarfin aboki don ba ƙawa ake kiran ƙawa ba ta saɓa ma ƙawa saboda haka ƙawa ya fi aboki ƙarfi kai ƙawar ka ce kai ita ma ƙawar ka ne su haka rayuwar aiki idan an samu saɓani sai a yafe ma juna idan inda ya zama zuba kai da gaskiya ka daina ɗaukar girman kai kana cewa kai ba za ka karɓi abin nan ba a'a ka yi haƙuri ka karɓa saboda ai kaga kamar yadda mai at-ta'amul fannu at-ta'amul bainal zawjayn wani littafi ne wanda Sadiq al-Mashawi ya rubuta shi a ciki ya kawo kisoshi da yawa har ma ya kawo inda aka samu saɓani a gidan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an samu saɓani tsakaninsa da Aisha to kuma aka kai ƙara wajen babanta to sai ga Aisha da kuma manzo Allah a gaban Aisha a gaban Abubakar shine babanta waliyin ta kenan to waye zai fara magana a cikin ka ji fa annabi ya ce zai fara magana lokacin da zai fara magana masu ji ce ya rage ka ji tsoron Allah ba ka baci gaskiya ka ji ba magana gani ba masu ji ce ba kuma a yanzu annabi za a gaya ma wannan aka kamata a gaya masa gwagwa turan Abubakar babanta sai ya fasa ba sauraron maganar sai fara kwakwalla mata magi ko da ta tayi shi za ta gudu sai ta koma bayan annabi sai ta tsuguna saboda ta san shi ne ra'ama da tausayi sai annabi ya ce da na san za ka yi mata wannan ba za ku zo ba saboda tausayinsa to amma duk da haka a wani lokaci tana kishi idan kishin ya dan motsa wani lokaci in suna magana in ana cikin shiri da jin daɗi na fi magana ya ta cewa rabbu muhammad a tunarin sai da ubangijin muhammad amma in an dan samu saɓani ran sai ɓaki to sai ta bar annabi sai ta cewa wa rabbu ibrahim kaga kenan yanzu to ka ɗauki darasi na ga wata rana matar kawai na kuku shekara ne Allah kuwa ba ruwanta da maganar wani kada to shi sa da gaya muku da masu sa baƙaƙen jifin na ana wiwiwiwi a tsaya a kofar gida ɗan gidan gida ba haka yake ba duk wannan wiwiwiwi da ake kai in an shiga wallahi ba haka ba shi da raya daya da shugaban ƙasa da gwamna da wani da sarki da malami da talaka da mai kuɗi duka matar shi yadda suke mu'amala da shi ba yadda ake da shi a waje ba ne kuma wannan shi ne kan da mutum kan jiwa da yin magana mai daɗi an gane wa rifku kuma ka zauna rifkan bil qawari rifku shi ne abota da tausayawa da tausasawa da magana mai daɗi kada ka zama to kullum a tsime kawai kai ba ka fara'a ka zama wai tsuriya ba ka fara'a kullum a matsa take dan haka to kada ka zama to wai shirka da kullum ga wasu tsuriya a dauri kare gane ka ga wani zai dau hoton mu ba da mu Allah yi to ya dai wata rana duka sai a neme mu a rasa wannan ita ce duniya saboda haka a zaman to rif mace ana rayuwa da ita kamar mutumin da yake rike da kwalba ka san kwalba duk abin da aka sa a cikinta ana ganin sa da kyau to mace kamar kwalba take kana ganin abun a jiki da kyau da komai haka take in ta sha a tamfa amma in baka yi sa'a ba yadda kwalban nan in ta subuce ta faɗi to in da maka san da ina jin sai ka nemi likita to haka mace take rifki da tausasawa da wane ne haka ake rayuwa to gida idan ana yin wannan ita tana tausaya maka kai tana tausaya maka kuma ana zama da kalbomi daɗaɗa to wannan yana sa albarka war rizqu fi ta'amul baina afradi al-usra ya zama to akwai wato tausayi da rangwantawa a cikin mu'amala a tsakanin ɗaiɗaikun gida ɗaiɗaikun family da ƴaƴanka da matar da matan gidan ya zama to kowa yana da tunanin zai sauƙaƙa ma ɗan uwansa a cikin rayuwa in baka samu gwamnati ta gaya maka cewa kalmomi masu sauƙi ba kalmomi na fusata ba cewa kullum mun haka muke a'a ki masa fata Allah ya ba shi in ya rasa wannan shi kuma duk yadda ya kai da talauci kina da abin da wato za ki iya yi domin a faranta masa shi za ka ga iyayenmu a da a ƙauye idan da gida ya je gona kafin ya dawo ba a ba shi bakin ruwa duk yadda za a yi sai ta ɗan sussuka hatsi ta ɗan dandaka shi kuma a yi masa ruwan sinki saboda a daɗa masa iyayenmu na da haka suke a yi masa ɗan ƙunshi a gyara komai da kadari amma yanzu ka ga mace da bar kafar ta ma kamar dai kafar bai wasa ga abin nan haka ba lalle ba komai ba mu tausasawa babu wani yanzu da wuya dan ka fita kawai ka dawo matar ka ta aje maka ruwan sanyi yana da wahala ko ta haɗa wani ɗan juice shikenan wannan din sarar da gida ne kar ku taɓa amma mata a ƙauye da yadda muke girma haka za ka ga ko gona mai gidan gari idan mun dawo kowa zai je ran da gari sha ruwa amma shi ruwan sirki ake ba shi saboda shi ne mai gidan wannan iyayenmu sun tashi da irin wannan da daɗaɗawa maza da kuma ganin girma kuma duk da haka in ka bar ta ajiye maka ba ta iya haɗa idanun ka amma an duka matar ka tun ranar farko in ta ƙura maka idanun ina jin sai ta tambaya ka ke lafiya kuwa ya ka san wannan dama ta san abin da ka ɗauko wata ganjigaga ce haka ta amma iyayenmu na da akwai kunya da karamci da mutuntawa wallahi malam shi yasa kaga komai nashi yana tafiya ne amma mu yanzu an ce ga ilimi a ta gama digiri a tana jami'a a wane ne kaza da kaza ga wata ko primary ba ta je ba amma ta bi ta zaman duniya ita wannan watakila ma an ta kawo ga abinci ga komai ta dafa ta ji watakila ma kawai ta kai tsire tana ta gwarki a kan gaba eh ta zo da ina abincin da kake yana kitan kaga kenan yanzu kai za ka je ka ɗauko ina na da ba dama su haka iyayenmu nan da suka wuce wallahi ba haka suke komai sai sun daga gidansu ya dawo sannan wasu ma abincin ba sa ci sai sun jira mai gidan ya dawo saboda shi ya nemo da shi aka yi komai amma yanzu ina babu wa babu yanzu ya ilimi sai yawo da jaka da ƙasar waya babu tarbiyya sai ɗaukan hoto wai makeup ina ragi ne da makeup baki tsaya kin yi abin da ya kamata abu na goma da ke sa gida ya albarka shi ne addu'a wato yin addu'a kullum gidan ka sanya shi cikin addu'a al-iktisaru min addu'a ka yawaita daga yin addu'a bi talabil baraka ka rinka nema ma gidanka albarka an gane wani ahali garin ka nema ma iyalan gidansa albarka hatta dawabul bait har ta dabbobin da suke cikin gidansa ka rinka musu addu'ar albarka za ka ga albarka in kana da kazi a gidanka ko kana da awaki ko wasu abubuwa da suke da su in ka kalle su ka ce Allah shi albarka za ka ga albarka shi Allah yana son kai ta koma a wajensa da neman abubuwa matarka idan ta yi wani abu ka ce Allah ya albarka yara idan sun yi Allah shi albarka an ga gidan nan Allah kai masa albarka to sai ka ga kawai albarka tana ta samu amma wani idan ya tashi da matan da ƴaƴa da komai kire musu yi ta yi fushi da aka kai tsinuwa ya ta tsinewa har ƴaƴan ma zai ta tsine musu matar ma wata a zage ta a tsine mata ina za ka yi albarka da ya za a ji daɗin gida ai ba za a ji daɗin gida ba so ku koyi ladabi da Allah wannan yana sa gida ya albarka na goma sha ɗaya shi ne silatul rahim wato sadar da zumunta wannan shi ne ziyaratul aqarib wato shi ne ziyartar makusanta wata faƙuri ne tajlibur rizq wal baraka fil bayt wannan abubuwan suna sa albarka a cikin gida idan ana yi mun ga Allah mace wanda duk yake son ya ga arziki ya kuma ya samu jinkiri ba zai mutu da wuri ba to ya sadar da zumunci makusanta ka ziyarce su idan kana yin wannan Allah zai ƙara ma tsawon rai kuma zai sa maka arziki ga Allah ya faɗi ta duk wanda yake so a shimfiɗa masa arziki to ya yi wannan abu sai ka rinka neman albarka na goma sha biyu shi ne arrida wal qana'a da kai da matarka ku ɗauki wannan sifofi guda biyu ku rataya ma kanku a kan zaman auren to za ku ga albarka ita mata ta yarda da abin da Allah ya baka namiji kai ma namiji ka yarda da abin da Allah ya baka na mata ki gamsu da abin da ya zo da shi komin karantarsa ki nuna godiya ki gode wa Allah a kan wannan zai samu ku albarka shi yasa aka ce arrida bima qasamallahu yubarik fil qalil al mal wal amal yarda da abin da Allah ya hukunta ya baka matar ta yarda da shi to Allah yana sanya ma abu kaɗan albarka a cikin kuɗinku da kuma aikin da za ku waɗannan suna daga cikin abin da suke taimakawa gida ya yi albarka idan namiji ya samu ya kawo ki fatan alheri idan ka fita baka samu ba ka yarda haka Allah ya hukunta kuma haka Allah ya raba rabban ba za ka samu ba matarka kuma ta yarda ta karɓi wannan a zaman abin da haka Allah ya hukunta shi ne ta karɓi yarda in kuma ka samu abin da ba shi kake nufi ba wato bai kai ya kawo ba saboda kila ranar ba a samu ba an ne an samu abu kaɗan wanda ba zai wadatar ba to ki nuna gamsuwa a kan abin da mai gidan ke kawo wata rana za a samu mai yawa da zai iya gamsar da ku waɗannan su ne abubuwa goma sha biyu da suke daga albarkar gida mu gaya muku kuma abubuwan da suke za a ɗebe ma gida albarka saboda ka nisance su daga cikin abin da yake sa albarka ta tafi a gida wannan ba gida kaɗai ba hatta ƙasa idan waɗannan abubuwan suna yaɗuwa a cikin ƙasar ba za ta yi albarka ba idan gari ne yake wannan abubuwan to ba zai samu ba zai yi albarka idan gida ne magidanci yake waɗannan abubuwan ba zai yi albarka ba wato shi ne intisharul ma'asi aikin zunubi ya watsu cikin gidanka zunubi ake a kalli wannan haram a yi wannan haram wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutuncin wannan a yi ta la'antar juna to gidan ba zai yi albarka ko kuma haka kawai duk wanda ya tashi zai iya ruga a shar yadda ya ga dama a gidan don wani in ya tashi zai ce ba ku bandi sai hana shi abu kaza ya ba mu kaga wannan ai ban kaurar ta yi yawa shirin ya yi ba su wannan yana sa gida ya zama to za a cire mishi albarka na biyu suka ce tabi'atur rahim yanke zumunta shi kuma ma ba rashin albarka yake cirewa ba kadai yajlibul faqr shi yana jawo talauci yana sa talauci abu na uku da yake sa a cire albarkar gida shi ne al-israf wa tabdir fi ta'am wa sharab wa madbah wato al-mubazzaranci a cikin gida da abinci da abin sha da abin saka wa kullu ma fil baiti yanqus barakatu duk abin da ke cikin gidan in an samu wadannan almubazzarin to duk abin da yake gidan sai an dauke masa albarka almubazzarin ku dawo abin shi oba ku zubar kuna takawa a gefe guda kuma wasu suna jin yunwa wannan ba karamin musifa bace kuma haka nan zaka ga mutum yayi almubazzarin da kudi akan abin da ba shi da amfani kamar yanzu yadda aka cewa doyi ya kashe miliyoyi akan bazai sai ka san albarkaranci ne wannan to shi yasa zaka ga dukiyar kai ba ta da albarka kuma gidan ba zai yi albarka ba saboda shi yasa dukiyar ta kasa amfanar mai ita dan ba ta amfane shi ba wannan abin ne ba wanda zai gani yasa albarka ko ago mai sa albarka ga mutane ke wayar da kai da wannan azumin ana yunwa da masara ko shinkafa ta biya da waɗannan kuɗin ka raba mutane da duk ba a ji ka ba yanzu kamar yanzu ba kuna ma kadai da suka ganka suke magana akan abin da kai shi kadai ya ishe ka musiba da wuya ka same shi yana farin ciki bayan ya yi wannan abu sai dai damuwa so kamar yadda hankali idan Allah ya baka arziki fa in kunta fi ni'matin far'iha idan kana cikin ni'ima ka kiyaye zunubi yana tafiyar da albarka baya bari abu na hudu shi ne adamu zikrullah ta'ala fil bayt zama gida ba a ambaton Allah ba mai karatun alqur'ani a ciki ba wanda zai yi ma wani sallama in ya dawo babu duk wani abu da kafiri ba a sallar nafi bin sai dai a yi ta gyan a kalli fina-finai kuma a kwanta da suke a tagwace to wannan gidan babu ya lalata gida ba zai yi albarka babu ambaton Allah abu na biyar da yake sa rashin albarka a gidan shi ne al-gishu wal kadab matar ka ta ha'ince ta da gishu kai ka ha'ince ta hanyar gishu ta yi maka ƙarya kai ma ka yi mata ƙarya kai ma ƴaƴan gidan ƙarya su ma su ma ƙarya wannan gidan ba zai yi albarka akwai daga cikin albayabin ce ka nemi kuɗi na alam ko suna sa albarka to anan kuma riba filman idan dukiyarka tana samun riba wato tana cin riba to gidanka fa ba zai yi albarka domin Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana shafi albarkar dukiya ta riba na ga ita ne kuma dankari a gidanka to gidan ba zai yi albarka na bakwai shi ne akulul haram duk wanda ya gina iyalansa da haram tatowa yake ya kawo ko ha'inci yake ko gishi ko kwasa yake daga dukiyar mutane yana zuwa gida ko ana ci ba zai yi albarka wannan baya yin albarka abu na takwas shi ne killatul taqwa ba gida ya zama to kawai ba a jin tsoron Allah sai ma sha'a ake aikatawa ita aikata abin da aka ga dama ma sha'a ba mai tsayawa ya ce ku ji tsoron Allah a duk abin da kawai kuka ga dama ina ga dama a yi ta rawa a gida a saka kayan ki da ki da a yi ta rawa ma sha'a ba tsoron Allah gidanka kullum kiɗa sai kallon hotunan baka sai tashoshi na baka su ne ake kai to akwai ƙarancin tsoron Allah idan ƙarancin tsoron Allah ya zama a gida to Allah zai kwashe albarka na tara shi ne hijrul qur'an qur'anul karim abu na tara da yake saka rashin albarka a gida shi ne ƙaurace ma karatun alqur'ani gidaje da yawa da suka zama ba sa karatun alqur'ani ba mai karantawa a ciki to wannan gidan za a kwashe shi wato albarka kai manzo Allah ya ce ku karanta alqur'ani fa innal baita alladhi yaqra'u fihi alqur'ani duk gidan da ake yawaita karatun alqur'ani to wannan gidan ya fitur kai al'irin da yana yawa wa ya kin shar sannan sharrin wannan gidan yana yin kana da karatun alqur'ani yana da cikin abin da yake sabbaba albarka abu na goma shine kamar kishiyar da muka ambata da su adamun rida wal kana ya zama mai gidan da matar ba su gamsuwa da duk abin da aka samu wato na alheri ba a yarda da hukuncin Allah na sha ɗaya shi ne yanke zumunci da rarrabuwar kai a cikin gida yawan tawasanni al-mulkiyat ورته دې د څه شګل څه د کتل کیږي یلو سدره یلو سلیډو یلو سکرتا یلو زوګن بس دوه دی امپاډو کول څه ګل څه د کتل ادم څه څنګه تا ګیرای زمونته باغو امر د ګیره دې زمونته یای دې تا د ورنه تو کومه دا څه به شي یای دې تا د امرت الله کوما واتو یای دې تا هر یو ګوردا abun da yake shafi wato abin nan yayi nisa da karanta alquran yayi nisa da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala to shi kenan ko zai nisa da yin Allah da na goma sha uku shi ne adam mutahsinul balti al-azkar wa qira'at alquran akwai mutane da ba sa kula da zikiri a cikin gidajen wanda zikirin Allah kuma yana kare gida daga sharrin shaytan daga fitina irin ta shaytan da musifa ta aljannu dika yawan azkar da karanta alqur'ani yana tafiyar da wannan shin halal yana kara ma dan adam kusanta da zuwa ga Allah idan ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala to shi kenan zai zama mutumin kirki to da kace halal yana abin da yake kusanta dan adam zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin abin da yake sa albarka ta yi nesa a gidan dan adam shine ƙarya da rantsuwa a cikin saye da sayarwa dan kasuwa ne amma zai tarbi maka akan kariya to wannan har gidan sa yake tafa ba wai shago da yake tafa ba har gidan sa ya mun yake tafa an ga har gidan sa ya tafi da wannan irin da irin wannan matsaloli a abu ne kan shi da shi ne a wujud ko wujudi mani al-dukhulil malaika wato samuwar abin da suke hana malaiku shiga gidan to gidan ba zai albarka an gani daga cikin abin da yake hana shigan malaikun rahmar gidanka shi ne akwai azziya kare a gida yana hana malaiku su shiga gidan ka yi haƙuri ki ba ruwa nan abu tabasi ko irin abin nan da ake sassaƙawa a sassaƙa yan bebi ko kuma ka ga wani yayi kamar wani abu hoton kare an masa filo kamar dai haka an saka a cikin gida duk wannan yana hana malaiku ba mai shiga su ake kira kamati ba ka bari malaiku ba su shiga an gani haka saka gida ma kararawa da kararawa ake maka sallama wai ba da ba ai maka sallama sai dai mutum ya zo ya mata kyar wannan harkar yahudawa ne garaba ka tsire ta don tana hana malaiku rahama shiga gidan haka nan yin fitsari a barci ya ta wari a gida ba a wanke gurin su ba mala'ikun rahama ba su shiga wannan gurin ko kuma a cikin gidan gari ake zana mutum mutuminka sai a zana ko a sassaƙa shi ko a gina shi da wani abu shi ma mala'ikun rahama ba su shiga wannan to da haka gidan ba zai albarka ba ba shi ko ba haka kuma wato bajin sallah mutane suna zaune a kira sallah a cikin gida suna zaune ba za su yi sallah ba to wannan shi ma yana sa wato rashin albarka a wannan gida ne domin ita sallah wata aba ce wacce da ita ake haɗuwa da Allah tabaraka wa ta'ala sannan wani abu da yake rage jayayya da musifa da tada musufa wato kullum kai da matarka faɗa ake ana jin kuna kururuwa ana jin kuna zage-zage ana jin ana ba'a a cikin gida kai ai kai ne kaza ita ma tana cewa ai kai ne kaza kun cika anguwa da sauro to gidan kun nan ba zai albarka sai ga wannan ai gida dan cin ma yayi yawa ko kana faɗa da matar ka har mutanen anguwa suna ji eh na yi kusa ana ga mu lokaci amma na yi kusa sa'annan abu ne shi a tsara shi ne rashin gode ma ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi kullum mutum kuka yake ka samu amma ba za ka iya gona ka samu kullum sai ke ta kuka ai mu kan ai kaza da kaza ai malam wannan rayuwa malam kaza da kaza kai ta koke koke kuma kana da shi wannan rashin godiyar zai kwashe maka albarka a cikin gida gani ima roƙon ka za ka sai ina da shi amma ina da buƙata kai hakuri ba zan baka ba don buƙata ta zan yi ya wannan shine ka faɗi gaskiya amma kana da shi kai ƙaryar ba ka da shi to kana jawo ma kanka mummunar addu'a mai tare shi da rashin albarka sannan ana cewa rashin gaisuwa da wacce musulunci ya ce lokacin da za ka shiga gidansa idan ka zo ba ka yin sallama, ita kuma sallama ismu ne a sunanillahi. Idan ka ce assalamu alaikum, to sunan Allah ne, yana sa albarka a gidan. Akwai wasu abubuwa da suka zo na kamar 21 ana cewa yaudara, ha'inci, an gane koro, yawan ruwa, rashin taimakon mutane, duk waɗannan suna cikawa mutum rashin albarka a cikin gida. Waɗannan su ne abubuwan da za mu taƙaita a kan su. Mun faɗi abubuwan da suke sa albarka a gida, kuma abubuwan da suke janye albarka a gida. Ya rage maka in kana son ka gina gidansu ya albarka, sai ka ɗauka. Ka ga ba zai yi ba, kawai kana da abin da za ka yi, to ka ga sai ka yi ko? Idan kuma za ka biyo annabi, to ka ga ya zama ka alheri. So da wannan muke gab da ƙarshen rubuta tafsirin wannan aya ɗin, sai kuma mu ci gaba da wata aya. Darasinmu na gobe zai yi magana a kan ladubban ziyara, kafin ka je wa mutum ziyara da ya kamata ka yi. Tunda mun faɗi gidan yadda yake, ko? Mun faɗi kuma abubuwan da suke sa ma gida albarka. Komai mun gama maka. To yanzu wanda zai kawo maka ziyara shi kuma sharuɗan zai kamata a faɗa kafin ya zo ma ziyara. Daga nan zai mu rufe ayar, ai mun gama da gida kan ko? Yawa sai kuma mu shiga wani abu daban. Allah shi albarka, sai gobe idan Allah ya kai mu. Za mu aje a nan, insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. Allah Ubangiji ya dawo da shi, Allah ya sa yana lafiya.
Sai wannan ba wa kuma ya ce a karmakalla yana roƙon malam duk inda malam yake karatu ya sa wahayin da ake bin su masha Allah ba su yi da soke wannan nauyi da yake kansu.
Ai kullum ina musu wannan addu'ar sai dai in baya zuwa yau ya fara zuwa. Amma ko zai ma mun yi addu'a a kan waɗanda duk ake bin su ba shi Allah ya biya musu baya zuwa ne. Wataƙila bashin ya kamce shi a can gida bai samu ya fito ba. Amma inda yana zuwa, amma dai inda yana zuwa ka kuma addu'a. Yawa sai dai ne roƙi Allah kuma ya amsa. Allah ya amsa mu ya biya musu ba su suka don bashi gaskiya ta musibar. Na
sai wannan bawan Allah ce a kan kalla an sace muku wani da ni da magani ba. Yana da kafin injin a kofar da martaba yake so a kan shi a zuwa a cikin
an zace maka waya ne sai ya fita kofar inda aka kace maka waya ba an zo ka kafa zin su ba shi yasa ai na ja kai a fita ne sai zin su ya idan ta ke kashe to ko karatun da ake ba zai abun nan in ba haka ba yanzu za a zo ana karban abun bude baki ko akan abun bude baki ba mutum ya cika azumi ya zo da karbi abun bude baki kuma a gurin zai saka ai ka san azumi bai yi ba wallahi bai yi ba wani irin abu ne haka dan Allah wannan fa ba zai yi ba maganin talauci ba zai saka wadata to da Allah idan ka dauka kawai gobe ka zo ka ce to wayan nan dai faduwa ta kuma ka dauka ko da ɗan ɗaya ɗaya ne haka sai ka ba su kayan su kace wannan ya fi maka alheri dan yanzu daga faɗa ɗin wani ya ɗauke ka to ba kunan da suka yi ko zukatan da suka yi Allah wata rai da kai suna da yawa haka ne to kuma za su bi ka sun kewa ka saboda ka yi zalunci na haka ga Allah mutane su ji tsoron Allah su rufe abubuwa su daina waɗannan abubuwa ba za su sa ka taimaka ba Allah ya shirya shi kuma muna roƙon Allah ya dawo musu da wayar ka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منا توكلي رسولنا أنت وفي تركي وجدي وتركونا جبالا دمجي الله كربا منا أزلهم يا الله أدوهم دمجي تكربا منا يا الله تكربا منا أبوه دمجي حيث شعر مع الهيم نقرأ قريمنا ربك يا الله تيافي منا يا الله wajin da ya fi mana kura-kura da muke yi ya Allah ya Allah wannan jinna kawai muna roƙonka ya Allah ka bamu da ita lafiya wanda ke tsara masa zaman lafiya ya Allah masu jagoranci a cikin muna roƙonka ya Allah ka cika zukatansu wajen tursiya wa wannan al'umma Allah kai musu jagora wajen sauke nauyi da yake kansu ya Allah muna roƙonka ya Allah wannan tabbata mu ka kawo mana agaji ya Allah ubangiji ka zaunar da mu lafiya ka huta da fitina ubangiji Allah muna roƙonka ya Allah ka shirya su inda su shirya idan ba za su shirya ba ya Allah kai maganinsu ya Allah Allah ka biya ba kowa buƙatarsa masu bashi da ake bin su ba su suka muna roƙon Allah ya biya musu ba su buƙatarsu ya Allah matasan mu kai riƙo da kafalar zuwa ga abin da zai musu amfani duniya da lahira manya da suke ba da tarbiyya Allah ka ba su ladan wannan tarbiyya masu aiki daga cikinsu ya Allah ka riƙo musu waɗanda ba su da aiki ka ba su aiki ya Allah masu karatu ka yi ƙoƙawa to ya Allah ka ba su ikon cin jarrabawa da samun sakamako mai kyau Allah muna roƙonka ya Allah ka tsare mu daga dukkan fitina Allah ka yi maganin azzaluman duniya ka yi maganin azzaluman duniya ya Allah da Amerika da Isra'il ya Allah da suke zaluntar mutane Allah ka yi maganin su ya Allah ubangiji ka yi maganin su ya Allah Allah ka yi maganin su ya Allah sun zalunci al'umma sun kashe bayin Allah a cikin gidajensu ba su musu komai ba ubangiji ya Allah karama wa mutane Allah karama wa waɗanda aka zalunci Allah kada ka bai mazalunci nasara Allah kada ka ba mazalunci nasara ya Allah kada ka ba su nasara Allah ka ji tausayinsu ya Allah kai mana rahama ربنا امننا من الذين خلقنا وهيئنا من امرنا رشدا يا الله بايك سنا ciki da waje ubangiji ya Allah kai musu gafara ka biya mu kowa bukata ka idar da shi gidan salafiya ka hada shi da iyalansa cikin farin ciki ya Allah ubangiji ya Allah wannan bayin Allah da suke mana rakiya wa akara ba ko operation akara ake kiran su ko to muna akara ai akara kuma Allah ubangiji ya yi muku albarka da sauran dukkan mutane muna jingina ma al'umma ta yadda tun da aka fara karatun nan ba a samu complain ba mutane suna layi wajen ɗaukan mashin ɗin su muna fatan Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama lafiya kuma Allah ya tafi ibada Allah mai da kowa gidansa lafiya ربنا أمننا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين